sana muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai muke dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Irin yanda ake ci gaba da gudanar da maulidin tunawa da ranar da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu tsira da aminci Allah ya kara tabbata a gare shi kenan a garuruwan da ke kan iyakar jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya a garin birnin Kwanni maluma da sauran musulmi kan kai kawo ne a garuruwan wannan iyakar domin halartar maulidin a kowace shekara a dukkan tsawon wannan watan na zagayowar wannan ranar ta kalandar addinin Islam ma mahukumta kan yi amfani da wannan lokacin domin kira ga jama'ar da suke jagoranta akan matsaloli daban-daban da suka hakayi rayukan al'umma kamar yadda Lima Amadu na babban masallacin Kanwuri na birnin Kwanni ya amfani da wannan damar domin tabo zantutuka da dama
dagi ga roƙon Allah shi muna wakan wannan masiba da tagama duniya ba masibar rashin lafiya ga dai ba masiba wata attar rashin lafiya ta ko rashin lafiya ga mabanna don wannan irin abu da kai na duniya ga masa ta kai Allah shi muna agani saboda haka dai alhamdulillah Allah shi maimaita mana wannan rana da mun ka gani muna da rayuwa kullum muna roƙo Allah shi maimaita mana shi na wata shekara ba mu samu Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya zama da kasar mu lafiya da waɗannan da ke ta da hankali Allah ya gane shi su dawo su shirya su zama lafiya da ƴan uwansu
shi ma Alhaji Abba Lele shugaban gundumar birnin Kwanni a lokacin da yake halartar wannan maulidin yayi amfani da wannan damar don tunawa waye haƙoƙin da Allah ya rataya musu kasancewa yara matasa ne ake amfani da su wajen tayar da hankali kuma ayyukan ta'addanci ko bangar siyasa
da farko dai muna wa Allah godiya da ya sa muka halarci wannan guri mai albarka kamar yadda aka saba a yi bayan wannan dan ana cikin ƙarni wanda ya zamanto sai addu'a ita ce za ta buɗe mu bayan wannan muna jan hankalin ƴan uwa tunda duka doye mu makiyaya ne ya kamata mu tarbiyyantar da yaranmu su yi koyi da mu tunda zamani ya kawo sai ku ga da ɗan malam amma ya ƙi halin malam to shi kuma ya kamata a ce dai ɗan malam ya yi halin malam
mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salif Sardauna ya yi gargaɗi ga jama'a da su rinƙa wa junan su gafara a irin wannan lokacin
mai juna barka da Allah da iyawar shi ya sake maimaita muna wannan rana kuma gashi mun zo tare an zauna ana karance-karance na rayuwar wannan rana da aiwo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai mun kira bayan duka kiran-kiran da sun kai jama'a na ayi haƙuri da juna a iyaye wa juna a gamarta wa juna a yi haƙuri da abubuwan da ke hukana tsakanin mutane mai ya kamata shi za a koyi haɗin kai an yi zancen tsaro lalle haƙiƙa su jami'an tsaro su ne ke gudanar da harkar tsaro amma dole sai tare da haɗin kan al'umma irin waɗanda abubuwa da ke faruwa suna da kyau a ce mutane su ba da haɗin kai tare da jami'an tsaro na dukkan wanda ya ga wani abu wanda yake ba abin yarda ne ba ko mutum ne ko wane ne wanda ka ga alamun suna daga cikin masu alamar macuta to suna da kyau ko ƙauye ko birni a tasar ma hukuma ta garinku ku sanashe su cewa ga abin da muka gani kana abin da ya zan cutarwa ga sauran al'umma an ɗauki mataki wanda za a magane shi muna ta mu mutane za su ba da wannan haɗin kai ubangiji Allah ya sa a ƙare lafiya Allah sa abin da za ku karanta da addu'o'in da za ku yi su zama sanadin arzikin ƙasarmu su zama sanadin zaman lafiyarmu su zama sanadin da ba mu lafiya ta jiki da lafiya ta gaɓoɓi da lafiya ta ƙasa Allah ya tabbatar da arziki cikin ƙasar wanne shi tabbatar da arzike shi cikin kasar Nijar gabaki ɗaya. Allah ya saka maimaita mana gudowar haka jama'a. Assalamu alaikum.
Shi ma magajin garin birnin Kwanni ya yi kira musamman ga neman samun zaman lafiya ga kasashen duniya musamman irin su jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya.
Waɗanda jami'an tsaro da atsaye dare da rana suna hukan Allah ya ba su ikon ganin munafiki duk inda yake suka yi gare shi. Da fatan kuma tunda muna ƙarshen da yake damuna mun shiga kaka mu yi dan kira bisa ga shi ma na tanaji tunda an san inda an kai tu. Shekara waccan da ta huce kowa ya ga irin abinda aka shiga abinda ba da jimawa hatsi ba su taɓa kai jikka 20 da wani abu sai ga shi bara har jikka 30 da wani abu. Bana Allah ya yi ikon shi gwargwado an samu yana da kyau mutane su ma su tanada.
Wannan shagulgullin na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ci gaba a birane da karkara a jamhuriyar Nijar da Najeriya da ma sauran kasashen musulmi na duniya kodayake abin na zuwa ne a daidai lokacin da allobar coronavirus da ke hana yawan kusantar juna tare da sawar tazara a aƙalla ta mita 2 tsakanin wannan da wancan abinda ke da wayar tabbatar suwa a wuraren na maulidi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole.
Assalamu alaikum masu saurare. Yau Allah ya kamu babban kasuwan Bauchi wanda yake ake ce da ita Mudalawal. Kuma Mudalawal din tunda yake wuri-wuri ne. Na musamman yau na zo wuri ne wanda yake ake kira da sunan layin yan ƙauye. To domin sanin ina manufa a ina ne ta samu wannan suna layin yan ƙauye. Yan ƙauyen ne kawai suke harkan su ko kuma dai suna ce kawai da aka bata. To amma domin sanin yanda al'amuran ya faro ina tare da shi shugaban yan kasuwan Mudalawal gabaki da a nan garin Bauchi. To da fari zan so gabatar da kansa kuma sai ya dan mana bayanin yanda wannan kasuwa ka ko kuma sashi aka sa masa layin yan kauye. To chairman ka gabatar da kanka.
To da farko sunana Bala mai kaji shugaban babbar wannan kasuwa ta Mudalawal wadda take tumbin giwa a jihar Bauchi wadda kusan kiranin ta a nan jihar Bauchi shine kaman Kano ne ko da mai kazo an fika. Domin ita wannan kasuwa babu abin da bata kulla ba. Komai da ka sani dukkan wani abin da ka san dan adam yana rayuwa da shi to a wannan kasuwa mun tare da shi mun da shi. To yasa kamar yanda ka faɗa wannan layi da muka zo layi da aka yi ake ne layin yan gawe to layi ka ne kala daban-daban muna da su kala daban-daban a wannan kasuwa.
Wato musamman da ko kafin ta inganta haka yan gawe ne suke zuwa su baje kayayyakin su na saidawa ko kuma dai ta ina ma ka sa mata wannan.
To dalili babban dalilin da yasa ka ji ake kiran wannan layi da suna layin yan gawe ba komai bane shi yasa duk wani abu na da kasan dan adam a kasar Hausa yake tasarrafi da shi. Ana samu sa wannan layi. To wannan dalili shi yasa duk wanda yazo yasa sunan kawai he biyu su. Kasancewar duk wani abin da ka sani a kasar Hausa ana amfani da shi in ka zo zaka same shi a wannan guri. Bulugari ne kanwa ne daddawa ka duk wani abin da ka
sani amma duk
komai da ka sani in ka zo nan layin zaka zo ka same shi. Yasa kai sai kaje ake ce masa layin yan kawai ba wai yan kawayen bane. Dan maraya ne tantar a jiki amma kuma saboda yanayin kayayyakin da suke sayarwa yasa kawai ka layin aka mai da shi zuwa
to anan dai kaman yanda na gani kaman yanda shi kuma chama ya so magana ga kaya iri-iri wanda yake daga sosan karfe ne wukace wasu mara su lauje da wasu irin kayayyaki dai Allah ga ta mana. To ga dai shagon kan nan shin ko za ka bani bayanin wannan irin harka ta ka.
Assalamu alaikum sunana Alhaji Yahaya Idris. Dalilin wannan kaman da chairman namu yake magana kan layin yan kauye mafi yawancin kayan ina zuwa daga kauyuka ne. To alhamdulillah kayayyakin dai duk gasu na akwai rariya akwai kayan abin akwai su dutsen nika su kurfo su muciya su tsintsiyar share sama su jakka gana masu go su mara su abin na hayaki akwai tsintsiya akwai lalle akwai sa'an kwando na ragaya duk dai abubuwan su bulogari duk akwai su kwariya duk akwai nasewa.
Bari in samu me wannan kaman baba
salama da
ka sanu baba
lafiya lo
ga sifar na ga fukoi
wallahi ga kai
abinda ake cewa hatsin mai bara kala kala ga sunaje kaman baba ya kai shekara nawa ne wannan aiki
ka kai shekara 35
yawa gajinan koda kuma bayanin abubuwan da yake saidawa
wannan ina sai da tsamiya ina sai da zobo kuma ga kubewa kuma ga tsamiya ko kuma tsamiya da sabuwa ga kuma bagaruwa wannan sunan ta bagaruwa wannan kuma daikayi ne wannan kuma zobo ne farin zobo bakin zobo daban farin zobo daban duka ana samu anan
wancan abu menene ba kanya bane da na ganci kamar magariya ne ko
magariya ne akwai magariya akwai aduwa
aduwa
duk ana samu kuma akwai ganyen magariyan gaba daya ana samu
wanda ake bukata na magani
duk ana samu a jiki
to amma kuma kaman a rana kakan samu kaman ciniki nawa baba
wani sa'in ina samu 500 600 wani sa'in randa kasuwa ta samu dukan samu 1000
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawa, damu ma a wannan rufa.
To, alhamdulillah.
Gabatar da kanka.
To, sunana Mutari Ibrahim.
To, malam Mutari.
Chairman din Masusai da Karago na Mudalawan Jihar.
Wato, kana shugaban Masusai da Karago.
Shugaban Masusai da Karago na Karago.
To, ga Karagon ko naga kala kala ne.
Karago kala kala, ko kanana ko manya. Kashi nan.
To, ya harkan Karagon yake.
To, alhamdulillah, harkan Karago dai takace mukan je mu so shi ne a wajen mata su ne sukan sai gida. Je su soya shi su cire man gidan su soya karago su kawo mana karago mukan soya mukan sai da shi guda guda mukan kuma na kashi muna sai da shi gari muna sai da shi guda guda saboda akwai wanda suke zanga musu garin kwaki suke hada da su ganye wani ma yakan ci shi haka musamman kwalakwal haka akan ci shi haka
to kamar me wannan goro baba ga shi nan kala kala to to na ga wani aunawa ne ko yawa to kun zo san shi wannan kwakwa manja ne to me malaman take da shi ne
ci ake
ci ake to fasa da ke da baki ko kuma da na
da dutse
da dutse ko daga ina daga ina ke nan yake zo san wannan kwakwa manja
daga tashan durimi
tashan durimi to dai kai kamar taraba kenan masha Allah yanzu wannan kamar nawa ne a hannunki
naira 50
naira 50 to haka zaki ci ne ko kuma dai zaki aiki amfani suna na make na wallahi yawa suna na mana yawa to ke kuma ba wace ce sunanki
ni suna na Aisha ne
Aisha ba suna ne fa to kin san wani abu ne yawa bana ma Aisha daga ina yake taho ne
daga tashan dirimi
tashan dirimi ba ku da shi ne a can shekun dabbaci
ya ba mu da shi
to kin ji ma kina cin kwakwa manja ko kikan ba ma ƴaƴanki ne
muna ba da yara
na yara ko
tsaram
amma sannu ku da haja yawa ya ga kashin garin abba kuru ko kuli kuli ne
to ga karago
to
assalamu alaikum
wa alaikum assalam sunanki
sunana Hawa'u
Hawa'u daga ina
Hawa'u daga tirwin tirwin angon Galadima yawa ina sayar da garin karago da man gyada da karago a kasuwar Mura
haka ne layin kuma yan kauye ko
layin yan kauye
an zo neman ki dai
an zo nema na gani na anan Hawa'u mai karago na kasuwar Mura
masha Allah assalamu alaikum yawa Hajiya Hajiya za ta gabatar da kanta
ne ne Hajiya Ailuwa mai kuka da kubewa da daddawa
kina da komi
na hada komi kayan miya
cinikin da yake
da cinikin da ga shi dan muna dan lallaba ta ko da mu samu dan abin da za mu sa baki
Hajiya idan na tambaye ki nawa kike sai da mudun kuka
mudun kuka ina sai ran shi 200 ba 20 haka dai muna lallaba mu samu 30 mu samu 20 muna samu dan na batarwa
wannan da kakken kubewa ne
wannan da kakken kubewa ne
to Wai akwai irin kungiya din nan da ake domin a nemi tallafi ko bashi haka ya taimaka wa masu karamin karfi. Kuna sanar da wannan?
Wallahi ko mun je ba sa babu sai mun yi magaji shekara nan mun gaji sai muka zauna kawai muna cudanya da yan uwa mu kawai wani su dan bamu bashi kawai mun sayar mu ba su dan kwaba. Sun ka sun sauke mana dan buhun kukan in mun sayar mu dauki dan kwaba mu yi ce ba ne mu ko mu ba su uwar kudin su.
Kuma abinda na lura akwai kananan yan kasuwa waɗanda yake ba su san irin tallafi da gwamnati take bayarwa ba. Shin ku ba ku wuce musu gaba ne domin su zo a kungiyance su samu irin wannan tallafi?
Don tallafi daidai gwargwado dai kamar yadda kai magana kusan yakan zo kuma yakan zo guraren wanda suke da rabo. Domin ko a baya lokacin da aka yi trader money masu kananun jari 10,000 wanda tallafi ne wanda mai girma vice president ya bayar a takardun mai girma vice president da ya zo kasuwan nan kusan wannan line suna daga cikin beneficiaries na wannan. Sannan a baya akwai lokacin da na samu labarin matar mai girma gwamna Sanata Barma Magarin Bauchi ta zo ta daraba musu wani tallafi na musamman.
Da wannan bayani da ita wannan yar kasuwa da shima shugaban Muda Lawal to muka kawo ga karshen wannan shiri na wannan mako na kasuwa a kai miki dole. Ni ne naku Abdulrahman Muhammad daga Bauchi a Najeriya.
To masu sauraro, kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Tusule dauke da shirin.
Amin, amin, summa amin.
Sauraro idan kuna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki da ya gabata mun karkare batun sabuwar fasahar nan ta warkar da kurji miki ko gyambo cikin sauri. Yau kuma zamu dauko batun wata larura da kamar an jingine ta sakamakon bullar COVID-19. Wannan kuwa ita ce cutar nan dake karya garkuwar jiki wato HIV/AIDS. Yanzu haka dai kididdiga dake kula da cutar mai karya garkuwar jiki ko sida wato HIV/AIDS na nuni da cewa mutum miliyan 1,800 ne ke dauke da cutar kuma a shekara mutum 44,830 ne suke kamuwa da ita. Sannan mutum 300,404 suke mutuwa duk shekara. Wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya ya tattauna da babban daraktan hukumar da ke yaki da wannan cuta mai karya garkuwar jiki ko sida a Najeriya wato NACA Dr. Gambo Aliyu akan ayyukan da hukumar ke yi game da wannan cuta. Ga abin da Dr. Gambo Aliyu yake cewa.
Magana ce guda biyu. Na ɗaya dai duk lokacin da sabon daraktan ya shigo wuri ana so ya bayyana manufofin sa kowa ya ji. Manufofin kuma mu da muka bayyana kafin yanzu kuma wanda muke so jama'a su gane su ne guda biyu. Na ɗaya dai shawo kan ita wannan cuta ya zamana ba ta bazuwa a gaban jama'a. Sannan kuma na biyu tabbatar da cewa bayan mun shawo kanta ba ta kwace ba. Abubuwa guda biyu ne. Na ɗaya dai muna ta kokarin gano mutane waɗanda suke da shi a cikin al'umma mu tabbata cewa mun dora su akan magani. Sannan kuma muna kokarin faɗakar da jama'a ta yanda za su iya kare kansu da samun wannan cuta. Abu ɗaya ko hanya biyu kawai ta shawo kan cutan shine wanda yake da cutan a jikin shi a tsare cutan. Ya zamana bata fita daga jikin shi ba ta shiga jikin wanda bai da shi. Shi kuma wanda bai da shi ya gane cewa a yau bai da shi. Sannan kuma daga yanzu har ƙarshen rayuwarsa yana ɗaukan matakan kariya na yanda ba zai samu wannan cutar ba ko da kowa ya haɗu da wanda yake da shi din ba zai samu ba. To wannan yana da wahalan gaske saboda matakin farko da mutane ya kamata su yi su ne su gwada kansu. Daya daga cikin abubuwan da muke tallatawa mutane su yi amfani da shi ne gwaji na gwada kanka da kanka. Yana nan yanzu a kasuwa mutane suna amfani da shi ka gwada ka gani in kana da cutan ne so sai ka kira mu. Idan kuma baka da cutan to za ka iya kiran mu mu gaya maka hanyar da za ka zama baka da cutan har ka karshen rayuwarka. Abun gwaji ne wanda zaka saya idan ka je yawun bakinka da shi zaka gwada wani kuma da dan jinin da yake jikinka ne. To wanda yake da yawun bakin naka shine yafi bazuwa yanzu wanda in ka je ka saya za akwai bayani dalla dalla ta yanda zaka yi in ka gwada kuma zaka ga matsayin da kake ciki. Dalili shine ba za mu iya ci gaba da saya daga hannun yan kwangila ba, na yan kwangila ya mana tsada, kuma mutanen da ake so mu dora akan wannan magani kowace shekara ya zamana mu muke biyan kudin maganin su 50,000 ne. Shekaran da ta gabata 50,000 muke yi, wannan shekaran 100,000 za mu mai da shi, shekara mai zuwa 150,000. To a irin wannan yanayin kuma mu yanda kudin mu da muke da shi a hannunmu bai yiwuwa mu ci gaba da yin kwangila a harkan sayan magani. Na ɗaya dai kaga dan kwangila zai baka maganin mutum daya a wata daya akan dala 13. Kamfani idan ka saya, kuma wannan irin kamfanin da su turawan da suke ba mu magani yanzu suke zuwa su siyo, zai baka akan dala 7 akan mutum daya. To kaga dan kwangila ya linka maka kusan so 2, kai kuma kudin da kake da shi ba zai isa ka saya ka lullunka ba ta hanyar dan kwangila. Sannan kuma wannan adadin da aka da kai alkawari dole a tabbatar. Kaga wannan alkawarin tun 2017 muka yi alkawari, sannan kuma shugaban kasa ya rubuta takarda 2018 cewa a fara wannan shekarun, sannan kuma minista ta kudi ita ma ta rubuta musu takarda cewa za mu fara wannan shekarun. Mu zo mu ce mun daina dan kudin da muke da shi yayi kankanta bai dace ba, tunda kuma kudin da muke da shi zai isa mu saya kai tsaye daga kamfanonuwa, me zai hana mu haka? Kuma suna kalubalantar mu, mun je har National Assembly mun yi magana a majalisa da 'yan majalisa kuma sun fahimta, mun je ma'aikatar da take kula da kwangila nan ma mun yi magana, mun ma kai su kamfanin da kansu sun yi magana an gane, kuma su waɗanda suke kalubalantar dinnan namu sun sani cewa tun farkon shekarar nan mun nemi izinin shugaban kasa da mu yi wannan, kuma shugaban kasa ya ba mu dama cewa mu je mu saya mu dauki kuɗin mu aika a kawo mana maganin. Haka bai ma ka'ida ba. Dalili kuwa saboda ba maganin cuta mai karya garkuwan jiki kadai bane ake masa irin wannan. Akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati saboda bukatar mutane, saboda bukatar kasa, saboda bukatar jama'a, dole ne za a tafi a je a siyo daga kamfanin wanda suke yi kai tsaye, saboda kamfanin saya da kamfanin kai tsaye na ɗaya zai hana mu dauki magunguna na jabu.
Ke shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Tusile a duk Alhamis a shirinmu na rana.
Na biyu kuma zai tabbatar da cewa magungunan da muka siya an kawo su kan lokaci. Na uku kuma za mu samu magungunan a farashin da yake ƙasa ko kuma rabi da 'yan kasuwa za su bamu. To tunda dan jama'a ake yi kuma jama'a ake yi wa, ai gwamnati ba za ta yi doka wadda za ta saba ra'ayin ko kuma buƙatun jama'a ba. Kuma in ma akwai wannan dokan, to akwai abin da ake kira waivers, ta yanda za a killace a ce to banda kaza banda kaza. Amma idan waɗannan mutanen da gaske suke yi kuma wannan hanyar kasuwanci ce da suke so su yi, me yasa ba za su kirawo kamfanonuwan da suke zuwa su siya daga wurin su ba su zo nan kasar su saka su fitar da kamfani ko kuma reshe wanda zai dinga fitar da magungunan a cikin nan kasar? Ai in sun yi haka sun taimake mu, saboda kamfanin in ya zo ya kafa kansa anan zai ba mutanen mu aiki, sannan kuma zai biya gwamnati haraji, to sannan kuma su ma za su samu riba. Inda har da gaske suke, me yasa ba za su yi ba? In sun yi wannan, me zai kanmu fita wajen musaya? Darasin da muka koya a yaki da cutar polio ko shan inna, shi yasa yanzu muka farga muka sa abubuwa akan hanya, ta yanda kafin ma aje ta inda su masu bamu wannan magunguna kyauta za su nemi su janye, wanda mun san suna kan hanya, mun riga mun yi ma kanmu tanadi ta yanda idan sun tafi da yanda za mu yi. Na ɗaya dai in ansa tambayar ka ta farko, su suke ba da magani wajen kashi 85 cikin 100 wanda ake bayarwa a kasan nan. Muna da mutum fiye da miliyan 1, muna da wajen miliyan 1,200 akan magani a yanzu. Mu abinda muke bawa magani a yanzu a wannan shekara mu muna daukan dawainiyar 1,100, su suke daukan dawainiyar 1,100,000. To mun san cewa wannan abin ba mai dorewa bane, ba mun san cewa akwai lokacin da za su zo su janye sannan kuma a bar mu da wannan aikin. Shi yasa muka fara da cewa to yanzu magungunan da zamu siya na daya dai zamu siya ne daga kamfanonuwa kai tsaye, saboda rage wahala da kuma mu samu mu ba mutane da yawa magani da kuɗi kaɗan. Sannan na biyu, zamu saka gidauniya, zamu kirkiri gidauniya kaman yanda aka samu gidauniya na COVID-19. To dama mu gidauniyar mu tana kan hanya kafin ma COVID-19 din. Ya kamata a ce an kaddamar da ita shekara da ta wuce, bamu iya mun samu ba. Sannan kuma wannan shekarar mun samu cikas saboda COVID-19, amma muna fatan kafin shekara ta kare, idan Allah ya yarda, wannan gidauniya za a kaddamar da ita. Wannan gidauniya manya-manyan kamfanonuwa a Najeriya suke bayanta, kuma su suka dauki aniyar tallafawa a taimaki gwamnati, wanda kuma muna murna muna farin ciki da su. Idan an tara wannan kuɗi, za a saka wannan kuɗi ta hannun jari na kasuwanci, ta yanda za a dinga ɗauka hankali ana taimakawa waɗannan mutanen suna janyewa a tallafinsu. Wannan gidauniya tana ɗaukan wani ɓangare na tallafin da suke janyewa, kaga abu ɗaya kenan.
To man sauraro, Dr. Gambo Aliyu kenan na hukumar NACA a Najeriya. A nan za mu tsaya, mako na gaba za mu ɗora, da fatan an amfana. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, da ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tisle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya.
Yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi. Kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi, inda za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.